Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babbar rana 26 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Murtala da kanun labarai.
Shugabannin tsaron Amurka suna takatsan tsan wajen bambancewa tsakanin goyon baya da Washington ke baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia da cewa Amurka a cikin kanta ba ta yaki da Russia. Wata babbar kungiyar bada agaji ta fiki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin Republican sun kusa cimma daidaito kan ƙara yawan iyakar rance na tsawon shekaru biyu.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji sharhin Dr. Ubo wanda ya fara kurmato a Najeriya ya yi a kan mulkin shugaba Muhammadu Buhari na tsawon shekaru 8 inda ya ce an samu tangarɗa wurin aiwatar da shirin kurmaton.
In mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya. A fallasa shi wanda ya fallasa a dan bashi kariya kada a jimmata kuma a dan bashi wani tukunki to Allah naƙiƙa kowane dan Najeriya zai kokari ya kwatanta gaskiya ko ba don tsoron Allah ba yana tsoron kada ma a hukunta shi.
Wasu mazauna birnin Lagos sun bayyana fatan sabon shugaban Najeriya zai gaggauta daukar matakan inganta tsaro.
Duk inda babu tsaro babu cigaba, to idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan to insha Allah cigaba zai zo. Sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki shi ma muna fatan idan Allah ya sai kama aiki Allah kawo mu karshen wannan abu.
Kamar kowace safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikara zai gabatar. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin tsaron Amurka suna takatsan tsan wajen bambancewa tsakanin goyon baya da Washington ke bawa wato ke ci gaba da baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia da kuma cewa Amurka a kashin kanta ba ta yaki da Russia. Yayin wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji, sakataren tsaro Lloyd Austin ya maida martani kan damuwar da aka bayyana kan cewa motocin yakin Amurka da aka ba da rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Russia, Moscow na iya amfani da su a zaman hujja domin sanya Amurka a cikin yakin. Ba ma yaki da Russia, wannan yaki na Ukraine ne. Manufarmu shi ne tabbatar da cewa muna yin duk wani abin da za mu iya domin tabbatar da samun nasarar Ukraine, in ji Austin. Babban janar na soji Mark Milley, shugaban hasoshin tsaro, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta daɗe da fadawa a Ukraine cewa kada ta yi amfani da kayan yakin Amurka a cikin yankin kasar Russia. A jiya Alhamis, kotu ta yanke hukunci kan Stewart Rhodes, wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanan na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yari, saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Ya zuwa yanzu dai waɗannan ne hukunce-hukunce mafi tsawo da ke da alaƙa da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan Janairu. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci hukuncin ɗaurin shekaru 25 ga Rhodes da kuma 21 ga Kelly Max, wanda shi ne shugaban reshen Florida na ƙungiyar ta sa kai. Hukunci mafi tsanani da aka yi a can baya dai shi ne na shekaru 14. A cikin watan Nuwamba ne aka sami Rhodes da Max da laifin haɗa baki kan ƙin jinin gwamnatin Amurka na jagorantar mummunan farmaki na zub da jini a yayin da majalisar dokoki take shirin tabbatar da nasarar zaben Joe Biden a kan Trump. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nana ta zarge-zargen ta take da su zuwa Turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure. Kungiyar likitocin da ba su da sanke da aka fi sani da Doctors Without Borders ta faɗa wata sanarwa jiya Alhamis cewa yanayin masu neman mafaka a gabashin tsibirin tekun Aegean yana ci gaba da taɓarɓarewa. A tantayi tana nata musanta waɗannan zarge-zargen na cewa tana tafi ƙiyar baƙin haure ba bisa ƙa'ida ba. Kungiyar ta ce fargabar kura tana hana baƙin haure da dama da suka iso damar samun ayyukanta na kiwon lafiya, yayin da wasu kuma cikin asiri ake tafi ƙiyar su daga ƙasar.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, shahararren wanda ya fara kwarmato a Najeriya Dr. George Ubo ya ce shirin kurbatu da kuma asusun bai daya na tarayya na daga cikin shirye-shirye mafiya inganci na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da aka samu matukar tangarda wurin aiwatar da su. Ubo wanda yake sharhi akan mulkin shugaba Buhari na tsawon shekaru 8 ya ce da dai an bi shirye-shiryen daidai, Najeriya ba ta bukatar cin jibgin bashi. Ga dai rahoton Nasiru Adamalahi kai akan wannan batun.
Because of the style, the way the villa functioned, the president was shielded away from so many things. I know how many times I had written. We did a show on you on Voice of America.
Dan yanda fadar shugaban kasa take aiki, an kange shugaban daga abubuwa da dama. Na san sau nawa na rubuta irin waɗannan bayanai, har ma da zantawa da muke da muryar Amurka. Amma ƴan hana ruwa gudu sun hana cin magaci. In ji Ubo kan binciken harajin da ya kai ga gano biliyoyin dala da ya ce wasu kamfanonin sadarwa da na fetur suka ki zubawa aljihun gwamnatin.
I was forced. Detained for this in
Baku. Ubo wanda kwamitocin kuɗi na majalisar dokoki suka sha gayyatarsa don ba da bahasi ya ce a hanyar kormato har garkame shi aka yi a gidan yari na tsawon kwana 101. Injiniya magaji Muhammad Yaya da kanyi tafinta ga Ubo ya yi ƙarin bayani.
Whistleblower policy ba Najeriya kaɗai ba, Amerika samun nasarorin da suka yi akan wannan saboda suna biyan hakkin mutane waɗanda suka musu kormaton bayani. Ba ya tsaya kan maganan crude oil kaɗai ba, har ma batun maganan masu garkuwa da mutane masu cin zarafin jama'a. In mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya, a fallasa shi. Wanda ya fallasa a ɗan bashi kariya, kada a jimasa, kuma a ɗan bashi wani tukunci. To Allah hakika kowane ɗan Najeriya zai kokari ya kwatanta gaskiya, ko ba don tsoron Allah ba, yana tsoron kada ma a hukunta shi.
Wasu da yawa daga cikin waɗanda suka yi irin wannan abun ba su kwashe nikar da waka ba.
Ba sai ka je nisa ba, wannan Dr. Jotsuba da kake gani ya tafi prison na Suleja, ya tafi prison na Kuje, ya kwana ɗaya har kwana 101 anan saboda yana kokari Najeriya ta tsaya kan kafafuwanta, amma ga abinda suka sakanya masa da shi.
Yanzu a tuna lokacin da gwamnatin Buhari ta kirkiro shirin kormato a wadinta na farko, mutane da yawa sun sadaukar da kansu ga aikin, amma bayanai na nuna yawanci sun kare ne tun suna kuka da hawaye har suka zura wa sarautar Allah ido. A lokacin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce kusan dandalin tara bayanan kormato baya samun sakat.
Wanda yake idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne, gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su, za a ba da tukuici na kashi 1 zuwa kashi 5 irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a, wane ya sata. Wato ita kanta shirin da aka yi a sansanin yanar gizo, wato da adireshin da aka bada yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata, amma an farfado da ita, ana kokarin ma kara mata karfi domin yanzu an fahimci cewa ƴan Najeriya da gaskiya, kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari murna take, tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karba da aka yi wannan sabuwar manufa.
Har dai Allah ya sa aka rantsar da Tinubu a ranar Litinin mai zuwa, za a ga kamun ludayinsa kan kormato ko ma yaki da farayin biro. Nasiru Adamalahi kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da Allah a gaida Nasiru Adamalahi kaya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Manyan jami'an farar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kusa cimma daidaito da yammacin jiya Alhamis kan ƙara yawan iyakar bashi na tsawon shekaru 2, a yayin da kuma za a takaita kashe kuɗaɗen gwamnati a dukkan ɓangarori idan ka ɗebe na soji da na tsofaffin sojoji, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Idan aka sami cimma yarjejeniyar aka kuma zartar da ita, za ta ƙara adadin kuɗaɗen da gwamnati za ta ranto na tsawon shekaru 2 da zai zarta lokacin zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024. Yarjejeniyar za ta bai wa 'yan Democrat damar cewa sun ceto akasarin ayyuka na cikin gida daga barazanar zaftare musu kuɗaɗe, yayin da su kuma 'yan Republican za su sami bakin faɗar cewa sun rage yawan kashe kuɗaɗen gwamnati, a cewar jaridar New York Times, wacce ita ce ta farko da ta ba da wannan rahoto. Tun da farko a jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya ce tattaunawa da 'yan majalisar dokokin Republican domin ƙara yawan kuɗaɗen da gwamnati za ta ranto tana gudana kamar yadda ya kamata, inda ya baiwa Amurka, wato inda ya baiwa Amurkawa tabbacin cewa ƙasar ba za ta gaza ba wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta. A ƙarshe, duk da yake ƙasar China ce babbar abokiyar hulɗar kasuwancin Koriya ta Kudu, to amma yadda Seoul ke kara karfafa kawance da Amurka da sauran manyan kasashe mafi karfin demokradiyya yana nuna sha'awarta na kalubalantar matsin lambar tattalin arziki na China a cewar masana ministan harkokin wajen Korea ta Kudu Park Jin ya faɗa a ranar Laraba cewa bayan kokarin diplomasiya na tsawon wata daya da ya hada da taruka da Amurka da shugabannin kasashen kungiyar G7 rage yawan dogaro da China da kuma faɗaɗa kawancin kasuwancin mu zai taimakawa tattalin arzikin mu shugaba Yoon Suk Yeol ya gudanar da taron ministoci a ranar Litinin bayan kammala taron na G7 a Hiroshima ta kasar Japan inda yake ya sami damar shimfiɗa haɗin gwiwa da kasashen G7 ciki har da Canada da Australia da Jamus a bangaren samar da kayayyaki ta hauja albarkatun ƙasa Japan ce ta gayyaci Korea ta Kudu a taron da aka gudanar a ranar 19 zuwa 21 ga watan nan na Mayu a matsayin wadda ba ƴar kungiyar ta G7 ba da ta kunshi kasashen Amurka da Burtaniya da Canada da Faransa da Jamus da Italia da kuma Japan
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wannan rahoton wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin ya hada mana akan fatan 'yan Najeriya ga sabon shugaban kasa wanda zai dauran kama aiki a ranar Litinin 29 ga wannan watan Mayu. Ga dai rahoton.
A kasarin 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya dai sun bayyana fatan sabon shugaban zai hanzarta ɗaukar mataki na inganta tsaro da kuma samar da ƙarfin wutar lantarki domin farfaɗo da kamfanoni lamarin da kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi musamman a tsakanin matasan ƙasar. Ga dai shawarwarin wasu 'yan Najeriya ga sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu.
To assalamu alaikum, sunana Muhammad Nasir daga Lagos. Ra'ayina akan mika mulki a wajen Tinubu shine muna masa fatan alkhairi, Allah kuma ya karfafa zuciyarsa da alkhairi ya mana adalci, saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya zaka mana aiki, kawai sai dai mu addu'a Allah ya taimake mu saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu, dan haka shi wannan za mu rika addu'a kuma muna fatan Ubangiji Allah sa ya yi mulkin sa da adalci kamar yadda muka zata a yanzu.
A da farko dai sunana Hussein Salus, wato wannan mutumi da ke so ya karbi gwamnati zuwa ga hannun shi yanzu wanda aka zaba, to muna mushi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya taya shi riko, Allah kuma ya taimake shi saboda kadi ga Allah gwamnatin kasar nan rikon kasar nan ba ka da wani kuri ko wani abu ko wani kai ka isa, indai ka hau kawai sai fatan Allah ya dafa maka, amma ba ka da abin da zaka yi sai dai taimakon Allah.
To batun tsaro na daya daga cikin abin da za a ce ya gagari gwamnatocin baya da kuke fata gare shi musamman yankin arewa.
Eh, a gaskiya wannan shine babban dalilin abin da muka fi so, saboda duk inda babu tsaro babu ci gaba, to idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan to insha Allah ci gaba zai zo, sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki Allah kawo mu karshen wannan abu.
Sunana Alhaji Ahmed Bana, yarimin bare-baren Lagos. Na farko kamar yadda na mika godiya ga Allah ita wannan sabon gwamnati muna mata kyakkyawan zato ba don komi ba, saboda menene muna son wannan kasa namu Najeriya Allah ya shiga lamarin ya tausaya mana mu ga komi ya tafi yadda ya kamata, saboda menene mutane ga baki ɗaya na ƙasar da musulmai da krista da wanda bai da addini an ta addu'a Allah ya mana zaɓi, kuma mu muna gani kamar zaɓin Allah ne wannan, tunda kowa ya zaɓi iya zaɓin shi amma Allah ga abin da ya zaɓa mana.
Ko da yake akasarin 'yan Najeriya sun bayyana takaicin yadda tsadar rayuwa ta yi tsanani a zamanin gwamnati mai barin gado na Muhammadu Buhari, fatan 'yan Najeriya yanzu ga sabon shugaban ƙasa Alhaji Ahmed Bola Tinubu shine tabbatar ya zaɓo mashawarta na kwarai da za su tallafa masa gudanar da mulki bilhaki da gaskiya da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa da bangaren tattalin arziki, ilimi, tsaro, harkar noma da samar da wutar lantarki da kuma aikin yi ga matasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 3031. A jamhuriyar Nijar za iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu ku ga Isa Lawal Ikara da shirin mu na gaba.
Manuniya.
dangantakar karewar mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa wasu ƴan kasa sun fara alikin tattauna batutuwan da suke ganin sun riga sun fito sarari
duk abin da kake a duniya ko hodar iblis kake fuddawa baka fi wanda yake samun allocation din dala a Central Bank ba
bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba to shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a afrikanci
shi kuwa shehun malamin jami'a ko masanin shari'a Professor Nasir Aliyu gaya wa duniya yake cewa duk da takun tattake guri da ake gani a gaban kotunan tsaron karakin zabuka fa yanzu doka ta sa wajibi a karkare sharhun cikin hanzari
dalin mulki ya kawo kwana 180 ko shari'a daga ran da aka kai filin ta dole a gama ta dai kwana 180 so gaba in ciro da farko kashin ta za ga wasu cikin wata goma
game da bidirin bukin bugun juna akan shugabancin majalisun tarayya kuwa abinda aka saka a wuta ne ya fara kauri
magana an zabu wani an nadu wani an nadu wani kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba kaidojin demokradiya wanda mu ba zamu lamunta ba
abaka san abinda ya faru lokacin tambuwal ba baka san an nada ita Patricia wata uku bata mike ba duk akan idan waɗannan mutanen akai
waɗannan fa so mun ta muka ta so cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar juma'a da wuri shiri na 119 cikin jerin shirin manuniyan da kullun bukatar shi shine cikawa masu sauraro buri mai yiwa gaza ganin cika burin kuma yasa wasu ƴan Najeriya suka fara fashin baki game da gwamnatin shugaban kasa Buhari sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce idan za a tsage tsantsar tsabar gaskiya to gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi wa tattalin arzikin kasar nan mummunan dauri
sabon gwamnati gaskiya tana da aiki a gaban ta ba kuma karamin aiki ba bashin mu ya kai naira trillion 780 ko yanzu ta maki yi lissafi ki gani akwai yanzu an kiyarce cewa muna kashe naira trillion 14 a shekara akan tallafi tunda yanzu kaga trillion wajen baka kullun karuwa yake dala na tashi shi ma na tashi kuma ana magana cewa da refinery din Dangote za ta zo shikenan mun huta tana tambaya anan shi Dangote din nan in ya fara tace mana yana faidawa zuwa za a ce masa to bawan Allah tunda kai dan Najeriya ne sai ka rage kudin man ka ya dawo naira 170 ka dauki asara naira 400 kawai san kana son kasar nan kin ga ba zai yi ba in ka dauki sata da ake yi ta danyen mai ana tunanin akalla kasar zai kai wajen trillion 9 a shekara babban inda gwamnati take asarar kuɗi wurin wannan canjin kuɗi abinda ake cewa dual exchange rate kowa ya san dala naira 750 ce a kasuwa amma a central bank din kana da uwa a gindin murhu ko an kai shafe da mene za a je a baka dala a naira 370 ribar da zaka samu duk abin da kake a duniya ko hodar iblis kake fuddawa baka fi wanda yake samun allocation din dala a central bank riba ba akalla kasa daga shekarar 2017 zuwa yanzu mun yi asarar dala biliyan 114 maganar da ake a naira ya kusan naira trillion 130 in ka tattara wannan abubuwan babu bukatar Najeriya ta ciyo bashi
sai dai shi Manjo Muhammad Lawal El Yaqub mai ritaya gaya wa duniya yake cewa ya riga ya gano makwantar kuskuren shugaban kasa Buhari da yace ta fara ne daga yadda ya saki wasu abubuwa masu matukar tasiri
mai girma shugaban kasa yayi kokarin mulkar kasar nan da ainihin tsintsar boko da constitution da kokarin kamanta adalci wanda mu a Afirka ba a mulkin mu a haka
sai da me
abinda ake mulka Afirka da shi shine za a mulke ta da addu'a akwai addu'a ta addini akwai addu'a ta tsafi sannan wani lokaci shi kansa constitution din ana dan karya shi saboda idan ga abinda al'umma suke so kuma ya sha bamban da constitution ai anan taka ai wasu gwamnati sun yi ai wasu shugabannin kasa suna taka constitution to shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a afrikanci bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba Obasanjo 2003 ina gaya maka na shiga jirgi da mutanen Maiduguri su 150 dukkan su Obasanjo ne ya biya musu kaga shi ba musulmi bane to amma shi mai girma shugaban kasa wannan shi bai dauko wannan hanya ba kuma duk wanda yake kusa da kai kamar wa'annan kabal din da kaje ana nufi mai addu'a yana ta gaskiya mai addu'a da tsafi yana hadawa Jigawa mai kuma tsafi yana yi duka akan wa ake duka akan shugaban kasa
game da maganar jinkirin jan kafa da tsalla-tsalla da ake samu akan shar'un zabe kuwa Professor Nasir Aliyu na Jami'ar Bayerno yace ai an riga an samu sabon sauyi saboda dokoki sun warware komai saboda haka yanzu babu ni sauran dare dare
tare shi a dakki dake ake yi jinkirin da alƙali ga yake tsinta washi da kyau bai sai ce na kure ba haka sai an bi matakan nan duka sai kai ka zo ka ce na jike da kanka
dan haka akwai hasashen cewa watakila gudanar da shari'un zaben nan na wannan karan zai dau lokaci sakamakon karin jami'in da suka shiga zabe ba
zai dan ya dauka amma kasancin da yake yanzu akwai doka na tsarin mulki ya kawo kwana 180 ko tsira daga ran da aka kai filing ta
a
yi shiga da dole a gama ta dai kwana 180
wata nawa kenan
wata shi kenan ko sannan appeal kuma dole a yi shi a gama shi cikin kwana 60 kuma ka san banda zaman gwamna ba zaben da ke Supreme Court so dukkan su suna kariya ne a kotu koli kaga can wata biyu wata biyu wata hudu kenan ko kaga ba dai wata goma kenan so gaba ɗayan ciro da farko har kashin ta za ga wasu cikin wata goma domin ko Supreme Court ta kanta dole ta gama cikin kwana 60
tun bayan ayyana sunan wasu wadanda ake so su jagoranci mu sun kare Nigeria wasu al'umma suke tattauna batutuwan da suke ganin abubuwan fa sun fara kamari jagoran hadakar wasu kungiyoyin arewacin Nigeria Comrade Nasir Abdulkadir dan Battama ya ce daddage wanda APC ta yi akan damka wasu shugabancin mulkin kasar nan fa yana da matukar hadari
wanda yazo da jama'ar sa yayi takara ya ci zabe yazo a ce wani daga gefe zai zo ya ce masa ai wani za ku ba kujera kaza wani za ku ba kujera kaza wannan ba demokradiya bane wannan mutane ne mahankalan mutane wadanda suka san wanda ya dace so abinda muke so shine a ba su dama daga majalisar dattawa majalisar wakilai a ba su dama su zabi wanda suke so su shugabance su magana an zabi wani an nada wani an nada wani kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba kaidojin demokradiya kuma ya kama da wani kutse da ake nema a tsarin demokradiyyar Najeriya wanda mu ba mu lamunta ba to saboda haka muka zo a karkashin jagorancin tsohon shugaban majalisar tarayya Senator Bukola Saraki da wasu manyan yan kasa irin su da Takin Baba Ahmed da irin su Dr. Usman Bugaje da sauran manyan masu fada aji muka zo na muka ce ya kamata mu yi tsokaci mu tambayi kan wannan al'amari saboda kar a zo a yi wa arewa suke da ba ruwa waɗannan kudure-kudure da muka bayar za mu rubuta su a rubuce mu kira jam'iyya ko mu kai wa shi shugaban kasa mai jiran gado saboda su ne za su dage su gyara in ta yi kyau shi muka sani in ta kwabe shi muka sani
kin ma dai aka ji Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumelan jihar Kanawa na jam'iyyar NNPD mai alamar kayan marmari na share shi gifar shimfuda shimfudar share shirin shigar da shugabannin majalisar da yace ai tana da irin nata tsari
ki duba cikin wannan koren littafin na dokar gidan nan abu biyu ya recognizing ya yadda da shi akwai jam'iyya mai rinjaye akwai sauran jam'iyyu na adawa shi yasa shugabancin su tun 2007 muka yi gyara ya dawo karkashin minority leader dukkanin su a karkashin shugabanci ɗaya suke saboda haka wannan adunkulan su suke da rinjaye
me matakin da za ku dauka yanzu a matsayin ku na adawa
ba bane ko tashin hankali ko cin mutunci kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan za a je a yi zabe a zabi wanda ake so a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an nada ete Patricia ete Bila da PDP sun nada ta duk ita ba suna suka sa ba wata uku bata mike ba baka san sanar president da yawa da bangaren zakarwa suka nada majalisa bata yadda ba duk akan idan waɗannan mutanen akai bai kamata yanzu wanda ake ce ma Kabal su sake dawo da demokradiya baya
to kana nufin kenan ko ɗan adawa kun yanke hukuncin wa za ku zaba
ba ɗan adawa ba har wanda ba adawa da yake ba ya san gaskiya
ka ce za ku bi zo ne
kwarai da gaske amma ya kamata ki sani kowace da majalisa da bangaren zattarwa da bangaren shari'a zaman kansu suke idan bangaren zattarwa suka yi zonin din su ba ruwan mu da bangaren majalisa daban wannan yake
iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da binyi ko cewa kwanakin da aka kibe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kuma gashi babu maganar ƙari domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki uku ne kacal su yi sallamar sakin kudirin da su ne fa suke ta faman alfahari kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan zo muku cikin wannan shiri ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla gaida Isa Laude kara da wannan wato shiri da ya gabatar mana kafin mu ci gaba ga wannan sakon
can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa bisa tattalin neman sani ko wanne
shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Cameroon da Chad da kuma sauran kasashen duniya sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma da man sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Shibrin kan shirya da kuma gabatar VOA duniya a takan hannunku
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa da
to madalla a shirin mu na rana na kowace ranar Litinin za a rika samun wannan shiri na ilimi garkon dan adam yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar juma'a babbar rana
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا ثاني بن صالح ديني داركتنا يقال باريد هل أدى جماعنا كونجر شتان الإسلام تناجيريا نكسا نسيحة أولا لنا تجمع من جرمى إتاكي يد ناجيريا halin da ta fuskanta a halin yanzu ana shirye-shirye na mika mulki kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abinda zai zama wani mafita a wannan kasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima dukkan wani mai neman ayyaki a kasa bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da kasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne ga bayin Allah da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
ta takaice shugabannin tsaron Amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington ke ci gaba da baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia da kuma cewa Amurka kashin kanta ba ta yaki da Russia a wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji sakataren tsaro Lloyd Austin ya mai da martani kan damuwar da aka bayyana kan cewa motocin yakin Amurka da aka bada rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Russia Moscow na iya amfani da su a matsayin hujja domin sanya Amurka a cikin yakin. A jiya Alhamis kotu ta yanke hukunci kan Stewart Rhodes wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon lieutenant na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yari saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa gidan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos tana mai nana ta zarge-zargen ta sake rasu zuwa Turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure.
To masu raro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi da Allah kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu ba daidai Murtala Faruk sanyin na da ya tsaya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Robert. Baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.